أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصي الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم باياك أموا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا قدياك الله سبحانه وتعالى دي قدر تامنا حدوى أولنا راديو الهدى دومنشي قباء أتكين كراتل التاهن شرح السنة نا الإمام البربهاري الله يرحمه أغريش أيو إن شاء الله تعالى زامي درسي نبيو يومنا 28 ɗin watan safar hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shekara ta 1442 wanda haka in ya dace wa 15 ɗin watan 10 miladiya ta 2020 a sati da ya gabata mun ji tarjuma ta al-allama shehu malami imam al-barbahari wanda a yau insha Allah ta'ala kenan a cikin wannan darasi na biyu za mu fara daga harkon inda malam yake cewa qala al-barbahari rahimahullahu ta'ala alhamdulillahi alladhi hadana lil islami wa manna alaina bihi wa akhrajana fi khairi ummatin fa nas'aluhu at-tawfiqa lima yuhibbu wa yarda wal hifza mimma yakrahu wa yaskhadu maliki ta qala al-barbahari al-imam al-barbahari Allah yarhamu a gare shi yake cewa alhamdulillahi alladhi hadana lil-islam godiya ta tabbata ga Allah mai girma da buwaya wanda ya shiryar da mu zuwa ga musulunci sannan wa manna alaina yayi baiwa a gare mu bihi da shi wannan musuluncin wa akhrajana sannan Allah ya fitar da mu mana ya sanya mu fi khairi ummatin a cikin mafificiyar al'umma daka fa nas'aluhu at-tawfiqa lima yuhibbu wa yarda muna roƙon Allah ya bamu dacewa a cikin abin da ya yarda kuma yake so wal hifza Allah ya kare mu mimma yakrahu daga duk abin da yake kyama wa yaskhadu yake fushi da shi duk wani al'abin da ubangiji subhanahu wata'ala yake fushi da shi to Allah kare mu daga shi wannan bayani na Imam al-Barbahari na harko ya fara daga godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda wannan kuma aiki ne da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama saboda ya kasance kana annabiyyu sallallahu alaihi wa sallama yahmadu Allah wa yuthni alaihi fi kitabatihi wa mukhatabatihi manzala sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana godiya ga Allah yana yabo da jinjina ga Allah subhanahu wa ta'ala a cikin dukkan maganganun shi da khutubobin shi manzala ya kasance yana haka a cikin rubutu wanda zai aika zuwa ga wani waje yana irin wannan magana haka kuma a cikin khutuba da yake ma sahabbai yana fara godiya ne ga Allah subhanahu wa ta'ala to shi ma malam haka da yazo bude wannan littafi nashi shi ma sai ya fara da wannan godiya da Allah mai girma da buwaya sannan kuma wannan shine dabi'a ta magabata na gari ma'abuta ilimi suna fara rubuce-rubucen su da bismillahir rahmanir rahim sannan bayan shi sai su kawo alhamdulillahi rabbil alamin wanda wannan kuma godiya ce mana koyi ne da hatta da alqur'ani mai girma ubangiji subhanahu wata'ala ya bude qur'ani da suratul fatiha wanda wannan suratul fatiha tana fara daga alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai da haka kaga abun ya zamanto koyi ne da abin da ke cikin alqur'ani mai girma sannan kuma koyi ne da abin da Allah mai girma da buwaya ya bude alqur'ani da shi wannan shine abin da malam ya bude wannan magana tashi a cikin wannan littafi kenan yayi godiya ga Allah subhanahu wata'ala saboda Allah shine abun godiya a cikin dukkan al'amuran da ya zartar sawa'un ya zamanto abin nan ya maka dadi ya miki dadi bai maka dadi ba bai miki dadi ba bai mana dadi ba ko ya mana dadi to wajibi ne mu yi godiya ga Allah subhanahu wata'ala a cikin dukkan kowane irin yanayi dan adam ya tsinci kanshi akai dan haka sannan kuma godiyan nan mu rike da kyau ana yin ta ne ga Allah subhanahu wata'ala shi kadai saboda in ka ce alhamdulillahi godiya ta tabbata ga Allah to wannan godiyan nan godiya ce shamila, bi mana godiya ce wanda take mutlaka, kaman a sake yake babu wani kaidi. To amma ya halatta, misali ka ce alhamdu li fulanin, godiya ta tabbata ga wani da irin wannan ma'ana, da irin wannan ma'ana la yajuzu illa lillah, baya halatta sai ga Allah subhanahu wataala shi kadai. Kamar yadda Allah ya ambata alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim, alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur, alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Baya halatta ka kawo kalimatu alhamdu sai ka ce li fulan, sai dai ka ce shukran ko ashkuru fulanan, amma ba za ka ce ba alhamdu li fulan, wannan baya halatta sai ga Allah subhanahu wataala shi kadai. Amma dan ka ce ashkuru fulanan, ko kuma ka ce ahmadu fulanan ala kaza wa kaza, ina godiya ga wani, kalimatu ahmad ba alhamdu ba. Sannan idan ka ci ka ce ahmad fulan, kenan wannan takhsis din da kai kebance abu kaza da abu kaza da kai, kenan wannan shi yake nuni cewa ba irin na Allah subhanahu wataala bane ba. Amma alhamdu almutlaq, sakakkiyar kalma ta godiya, tana tabbata ne ga Allah subhanahu wataala. Bayan malin ya ambata haka yace alhamdu sai yace lillahi. To kalimatu Allah min asyana, daga cikin sunayen Allah mai girma da buwaya, ma'anan shi kuma al-ma'luhu ay al-ma'budu, li'anna al-uluhiyyata ma'anaha al-ubudiyya, bimana Allahu ay abun bauta, ubangiji subhanahu wata'ala wanda shine abun bauta. Malin ya kara gaba sai yake ta alhamdulillahi alladhi hadana, godiya ta tabbata ga ubangiji subhanahu wata'ala wanda ya shiryar da mu. Yan uwa musulmi, shiryarwar da Allah subhanahu wata'ala ya mana zuwa ga abin da ya shafi musulunci ita ce mafi girman ni'ima da Allah subhanahu wata'ala ya jaddada akan wannan al'umma ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. In ba da musulunci nan ba, mu ba kowa bane ba, mu ba komai bane ba. A dalilin wannan musulunci shine izzan mu da daukakan mu take ciki. Kamar da Allah ya ambata walillahi al'izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin, daka al-islamu akbaru ni'matin, musulunci shine mafi girman ni'ima. Kamar da Allah ya ambata a cikin suratul ma'ida aya ta 3, Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dinan, Allah ya ce a yau na cika muku addinin ku ya cika tab, wa atmamtu alaykum ni'mati, na cika ni'ima ta a gare ku, wa raditu, na yarda muku, lakum a gare ku, al-islamu dinan, musulunci zamanto addinin ku, da haka fa bil islami tammatin ni'matu ala al-muslimin, da musulunci ne ni'ima ta ubangiji subhanahu wata'ala ta tabbata akan masu imani. Kamar yadda Allah yake ambata cewa kul, ka fadi musu cewa bi fadlillahi, da falala ce ta Allah, wa bi rahmatihi, sannan kuma da rahama ta Allah, fa bi zalika, da dalilin haka, fal yafrahu, kenan su yi murna da abin da ya shahi alqur'ani mai girma. Idan ka ce nan kalimatu fadlullah, kul bi fadlillahi, me yake ne da fadlullah a nan? Malamai suka ce huwa al-islam, shine musulunci. Wa bi rahmatihi, me yake nihi da ar-rahma a nan? Hiya al-qur'an, shine al-qur'ani mai girma. Ay fal yafrahu bil islami wa bil qur'an, bi ma'anahu kenan mu yi farin ciki da abin da ya shahi musulunci, da abin da ya shahi al-qur'ani mai girma. Dan haka wannan shine abin da malam yake ambata mana alhamdulillahi alladhi hadana lil islam, godiya ta tabbata ga Allah da ya shiryar da mu game da musulunci. Sannan hatta da ƴan aljanna a lokacin da suka shiga aljanna suna amfani da wannan kalma ko kuma wannan ibara ta alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah, suna cewa godiya ta tabbata ga ubangijin da ya shiryar da mu zuwa ga wannan tafarki, yanzu a yau ga mu a gidan aljanna. Wa ma kunna linahtadiya, bai mu kasance masu shiryuwa ba, masu gane wannan tafarki, laula an hadana Allah, in ba dan Allah mai girma da buwaya ya shiryar da mu zuwa ga wannan tafarki ba. Yan uwa musulmi, da ka tsinci kanka na tsinci kaina, kika tsinci kanki a matsayin musulma, a matsayin musulmai, wallahi abun godiya ne ga Allah subhanahu wataala. Ka riƙa godiya da gaske ga Allah subhanahu wataala saboda shiryar da kai da yi. Nawa zaka ga waɗanda in a ɓangaren abin da ya shahi wayewa ne na rayuwa, ci gaba ne na rayuwa, hada-hada ne da harɗa-harɗa na rayuwa, zaka ga cewa kai ƙahon-ƙahon ƙuran-ƙuransu ba ka kamu ba. Amma zaka ga duk da haka kai Allah ya baka mafi dacewa, mafi girman ni'ima, wadda waɗancan da suke jin suke kafafa da cewa sun waye sun yi kaza sun ji har duniyar wata sai kaga da yawa daga cikin su musulunci ma ba su amsa ba da haka ni'ima ce ba karaman ni'ima ba ga dukkan wani mutum musulmi da Allah ya shiryar da shi zuwa ga wannan musulunci sannan malin ya ƙara da cewa wa manna alaina bihi wa manna alaina bihi kuma Allah subhanahu wataala ya mana baiwa yayi baiwa a gare mu bihi da wannan musulunci ai al-islamu minnatun min Allah subhanahu wataala bimaana musulunci nan da muke gani wata kyauta ce daga Allah mai girma da buwaya zuwa gare mu wa illa fallahu la yajibu alayhi shay'un li ahad saboda Allah mai girma da buwaya ba wani abin da yake wajibi akan shi akan kowa wa innama huwa yatafaddalu ala ibadihi bil islam wa bin ni'ami wa bil afiyati wa bil arzaq saboda ubangiji subhanahu wataala yana baiwa yana ni'ima ga bayin shi ya musu ni'ima ta musulunci ya musu ni'imomi daban-daban ga sunan burjik sannan kuma ya musu ni'ima ta lahiya ya musu ni'ima na arziki ya musu ni'ima na kaza to waɗannan duka zaka samu ga sunan ni'imomi ne na ubangiji subhanahu wataala allati la tu'addu wala tuhsa wanda baka iya kidaya su ko kuma ka lissafa su Allah ya ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kaffar bayan malin ya ambata haka bayan yayi magana akan wa manna alaina bihi yace wa akhrajana fi khairi ummatin sannan ubangiji subhanahu wataala ya zaqulu mu bi'ana ya huddu mu ya sanya mu ne mafificiyar al'ummar da babu wata al'umma da take gugawa da mu mu ne gaba duk wani wanda zai zo a cikin wasu al'ummomi sai dai zamanto a bayan al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ta ina malin ya hudu wannan magana wannan magana tana cikin alqur'ani mai girma fadar Allah subhanahu wataala cikin suratu ali imran aya ta 110 Allah ce kuntum khayra ummatin ai ku kinnan ku ne mafi alherin al'umma ukhrijat lin nasi wanda aka fitar daga cikin al'umma daga cikin mutane mana dukkan mutanen da suke rayuwa a ban kasa Allah ya fifita mu ya darajta mu ya kimanta mu ya huddo mu ya dora mu a sahun gaba mu al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan sauran al'ummomi gaba daya khayra ummatin ay khayral umami mafi alherin al'ummomi gaba daya sannan kuma kalmata al'umma kamar yadda yake sananne ne tana zawwa da ma'ana na abin da ya shafi addini kalmar al'umma tana zawwa da ma'ana na abin da ya shafi addini inna wajadna aba'ana ala ummatin ay ala dinin wa inna ala atharihim muqtadun sannan kuma tana zawwa da ma'ana na zamani waddakara ba'da ummatin ana unabbi'ukum bi ta'wilihi fa arsilun sannan tana zawwa da ma'ana na jama'a kamar yadda tazo a wannan waje kuntum khayra ummatin sannan tana zawwa da ma'ana na canda Allah yake ta inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi shi dai ne Allah ya kira shi da suna al'umma ai mai dawama akan da'a ga Allah subhanahu wataala Allah ce khayra ummatin ukhrijat linnas mafi alherin al'ummar da Allah ya fitar da su daga cikin sauran jama'a da haka wannan alherin da wannan al'umma take da alheri ne wanda la yaqtasiru alaiha baya takaita akan ta ita kadai wa innama yata'adda linnasi fi ad-da'wati wal jihad wal ta'limi wal irshad bari dai cewa wannan abin yana ketarawa har zuwa ga sauran mutanen ma gaba daya akan abin da ya shahi da'awa akan abin da ya shahi jihadi akan abin da ya shahi karantarwa akan abin da ya shahi fadakarwa la yakfi an yata'allama al-insanu wa ya'mal fi nafsihi ba kawai ana nihin ba ku ne mafifici al'umma to shikenan ku bar sauran al'ummomi wanda ba ku ba da haka ake so a lokacin da kai ka sani ka sanar da wanda bai sani ba da haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ambata cewa ballighu anni walau aya ku isar da sakuna sannan aka zo magana akan abin da ya shahi umurni da aikin alheri hani akan mummunan aiki kenan a dalilin haka sai ya zamanto dukkan sauran al'umma da musulmi tana tarayya tare da wannan al'umma kuma sauran al'ummomin da suke rayuwa a ban kasa wanda suka rayu kahin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda suke da tasirin tuwa da addinin da ya gabata kenan su ma kirayo su za a yi waɗanda suke nan a kira su zuwa ga abin da ya shafi musulunci nan ba takaita shi ake ba Allah yake ta ukhrijat linnasi ma'anahu ay ukhriju li anfusihim faqat ma ukhriju li anfusihim faqat wa innama akhrajahum Allah linnas Allah ya fitar da su saboda mutane bi mana kenan su Allah ya fitar da su kuma ana bukata hallu su su karantar da wadanda wadanda ya zamanto ba wannan tafarkin suke ba ba kan wannan hanyar suke ba kenan abin da ya shafi fadakarwa wa'azi umarni da alheri hani akan mumuna wannan shine aikin al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan mallan ya kara da cewa fa nas'alullaha fa nas'aluhu at-tawfiqa lima yuhibbu wa yarda muna roƙon Allah mai girma da buwaya ya bamu dacewa a cikin abin da ya yarda da shi kuma abin da yake so saboda me yasa saboda al-insanu yas'alullaha thabata abinda ke kan dan adam ka roki Allah ya tabbatar da kai walau kana ya'riful haqqo wa ya'malu bihi wa ya'taqiduhu koda ka san gaskiya kana aiki da gaskiya ka kudurci wannan gaskiya fala ya'manu min ma fala ya'manu an yaziga wa an yuftana bi an ta'ti fitanun fayadilla bisababha saboda mutun yayi ta roƙon Allah subhanahu wataala koda wani abu zai zo na fitina koda wani abu zai zo na rudi koda wani abu zai zo na kaza ka roƙi Allah ya sabbata ka Allah ya tabbatar da kai saboda haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an samu yana ambatawa riwaya ta Imam Ahmad ya zo da shi a cikin musnad din shi haka hadisi ya cikin irin sunan Ibn Majah da Imam An-Nasa'i da Imam Ibn Hibban da sauran malumbai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ambata cewa ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinik ya mai jujjuya zukata ka tabbatar da zuciyata ka tabbata ta ka tabbatar da ita akan abin da yake addinin ka ne haka zaka samu annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam shi ma haka yake roƙon Allah subhanahu wataala akan Allah ya tabbatar da shi ya hana shi dukkan wani abin da yake na karkacewa ne yake cewa junubni wa bani ya an na'budu al asnam rabbi innahunna adlalna kaseeran minan nas ya ubangiji ka tsiratar da ni da diyana akan bautawa gumakai akan bautawa duk wani wanda ba kai ba kaga akan nan yana saman yaqini yana saman gaskiya yana aiki da wannan gaskiya ya kudurce gaskiya amma kuma gashi yana roƙon Allah wajnubni Allah ka nisantar da ni wa baniya da diyana an na'budu al asnam akan bautawa gumakai rabbi ya ubangiji innahunna su waɗannan mutanen da suke bata suke kira zuwa ga bata adlalna kaseeran minan nas sun batar da yawa daga cikin mutane dan haka kenan kana ka rika roƙon Allah akan kenan Allah ya shiryar da kai zuwa ga abin da yake dacewa da abin da ya yarda da shi kuma Allah yake son shi saboda so da yawa dan adam zai so abu sai zaman to sabani haka nan ne Allah ce wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wa asa an takrahu shay'an wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun yana yiwa ku so abu amma wannan abun a karan kanshi ashe sharri ne a gare ku kai kana son abin kana haba kana hadi kana tashi nima kake ka samu wannan abin ashe wannan abu sharri ne a gare ka sai yau da gobe rayuwa za ta bayyana maka cewa ashe ba haka nan bane ba haka kuma wani lokaci dan adam zai ki abu wa asa an takrahu shay'an za ku ki wani abu huwa khairul lakum shi kuma wannan abin alheri ne a gare ku kuma abinda zaka duba karshen ayar da abinda Allah ya yi sai Allah ya ce wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah shi ya sani ku ba ku san komai ba da haka kowane lokaci ka zamanto ka rika roƙon Allah subhanahu wataala kamar da malai hauda nan nas'alullaha at-tawfiqa lima yuhibbu wa yarda muna roƙon Allah mai girma da buwaya game da abinda Allah yake so kuma Allah subhanahu wataala ya yarda da shi da haka Allah in ya yarda da kai ya dora ka a saman tafarki wanda yake madaidaici to za ka ga ayyukanka Allah ya tsarkake ka daga dukkan wani aiki wanda yake na banza sannan kuma Allah zai tabbatar da kai akan abinda yake addini nan kuma Allah zai maka arzuta ka da kyakkyawan cikawa daga dukkan wani abu wanda yake na alheri ne Allah zai tabbatar da shi akan ka sannan kuma duk abin da yake bata ne sai ga Allah subhanahu wataala ya kawar da kai malai yake cewa al-Imam al-Barbahari wa wal hifza mimma yakrahu wa yaskhab kuma Allah subhanahu wataala muke roko ya kare mu mana ya kare mu daga duk abin da yake kyama kuma yake kinshi koda zuciyarka tana so kenan kana roko Allah subhanahu wataala Allah ya kawar da wannan abun a tare da kai sai faqara ta ga malai yake cewa qala al-muallif rahimahullahu اعلموا ان الاسلام هو السنه والسنه هي الاسلام ولا يقوم احدهما الا بالاخر ما ليت اعلم كوكما اعلم كسني cewa ان الاسلام مسلمتي هو السنه شينه سنه تفركن النبي محمد صلى الله عليه وسلم yace والسنه هي الاسلام كما ita ma sunnah ita ce musulunci sai ce wala yaqumu ahaduhuma illa bil akhar dayin daga cikin wadannan guda biyu da al-islamu da as-sunna dai bai tsayuwa sai da daya nan malin da yake cewa i'lam ka sani wannan kalma ce lil ihtimam saboda ya jayo hankalinka ka sani cewa hu abu kaza iya da fa'ida kaza sai ka ji ka mushi wani ruko na musamman kamar yadda Allah subhanahu wataala zaka samu haka a cikin alqur'ani mai girma a cikin suratul muhammad aya ta 19 Allah ya ce fa'lam ka sani annahu la ilaha illallah cewa yanda al'amarin yake ba abun bauta bisa ga cancanta sai Allah kuma ka nemi gafaran zunubanka kaga anan kalimatu fa'lam jan hankali ne na musamman zuwa ga wanda ake so a yi magana zuwa gare shi haka Allah ya ƙara ambata irin haka a cikin suratul maida aya ta 198 Allah ya ce i'lamu anna Allah shadidul iqabi wa anna Allah ghafurur rahim ku sani cewa lalle Allah mai girma da buwaya mai tsananin ukuba ne sannan kuma Allah mai gafara ne kuma mai rahama ne kaga nan ma an bude shi da kalmatu i'lam naga tana zawwa da ma'anar cewa al-ihtimam lima ba'daha kenan duk abin da zai zo a bayan kalmar ta i'lam kenan abu ne mai muhimmanci shine ana malaka ta i'lam ka sani cewa annal islama lalle musulunci huwa sunna shine sunna was sunnatu hiya al islam ita ma sunna kuma ita ce musulunci me yake nihi malaka yani al islam huwa at tariqatu allati jaa biha ar rusulu alaihimu salam ka sani cewa musulunci ita ce hanya daya wadda annabawan Allah suka zo gaba dayan su amince Allah tabbata a gare su suka zo suke kira zuwa gare ta wa kullu rusuli kuma dukkan kullur rusuli ja'u bil islam dukkan annabawan nan sun zo da musulunci dan haka fa kullu nabiyyin da'a ila Allah dukkan wani annabi yayi kira ne zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan wa ja'a bi shari'atin min indillahi yazo da wata shari'a daga Allah subhanahu wa ta'ala wannan shari'ar da yazo da ita fa zalika huwa al islam wannan shine musulunci dan haka fal islamu ibadatullahi azza wa jalla wahdahu fi kulli waqtin bima shara'ahu abinda yake cewa musulunci shine bautawa Allah mai girma da buwaya shi kadai a kowane lokaci da abinda Allah ya shar'anta abinda ka shar'anta wa al'umma annabi Musa abinda ka shar'anta wa al'umma annabi Isa abinda ka shar'anta wa al'umma annabi Ibrahim da sauran annaba gaba daya kenan da abinda irin shari'ar da Allah ya bugace su akanta wani shaykh cewa al-islam malaka cewa qad shar'a Allah lil anbiya'i shara'i'a ila ajalin thumma yansakhuha Allah yana shar'anta wa annabawa wasu shari'u wasu dokoki wanda zasu tayi akai na addini sannan kuma zuwa ga wani dan lokaci sannan kuma Allah sai ya shahe su to waɗannan addinan gaba ɗaya da yahudanci da kristanci da wane ne gaba ɗayan su an shahe su da shari'a ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam kamar Allah yake cewa li kulli ajalin kitab kowane ajali kowane littahi kowane ajali iya da irin nashi littahi imana kowane irin abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo a matsayin manzo ko a matsayin shari'a to akwai irin lokacin ta Allah yana goge abinda ya ga dama ya tabbatar da abinda ya ga dama girgamin littafi yana wajen Allah yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbitu wa indahu umul kitab dan haka fal islamu huwa ma ja'at bihi ar-rusul shine abinda annaba suka zo da shi manzanni suka zo da shi na abinda ya shahida awa da aiki a kowane lokaci da irin yanayin mutanen da Allah subhanahu wa ta'ala ya turo zuwa gare su sannan kuma ba haka sai shari'a ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tazo wannan shari'a ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ta zamanto ta goge sauran waɗancan shari'un gaba daya malam ya ƙara da cewa sunnatu hiya al-islam sunna ita ce musulunci sunna ita ce musulunci bi ma'ana la farqa bainahuma babu bambanci tsakanin sunna da abin da ya shafi musulunci nan Salih al-Fawzan yake cewa idza fassarna sunnah bi tariqati fala farqa bainaha wa bainal islam in muka fasarta as-sunnah da cewa tafariki to babu bambanci tsakanin wannan tafariki kenan sunna da abin da ya shafi musulunci sannan kuma malai ya ƙara da cewa la yaqumu ahaduhuma illa bil akhar kowane ɗaya daga cikin su baya iya tsayuwa ya kahu ya tabbatu dole sai da dan uwan shi ay la yaqumu al islam illa bis sunna wa la taqumu as sunnatu illa bil islam musulunci baya tsaya sai da sunna ba ta tsaya sai da musulunci falladhi yad'i al islam duk mutumin da zai da awarcia musulmi ne shi wa la ya'malu bis sunna yace a shi ai ba ruwan shi da hadisan manzo Allah ai ba ruwan shi da hanyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shi kawai zai bauta wa Allah ne to wannan mutumin laysa bi muslimin ba musulmi bane ba sannan haka kuma wallazi ya'malu bis sunnati duk mutumin da yace zai yi aiki da sunna amma kuma ba zai meka wuyan shi zuwa ga musulunci ba wannan shi a bai yarda musulunci amma kawai zai yi kaza dai a samar radin kanshi to shi ma wannan ba musulmi bane ba fala budda min aljam'i bainahuma ba makawa dole sai an hada tsakanin waɗannan abubuwa guda biyu a lokacin to kuma musulunci zai tsaya kyam kenan sunnan mutun ta tabbata addinin shi ya riga ya tabbata haka musulunci da abin da ya shafi tafarki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wani abu ne guda ɗaya wanda baya rabuwa duk wanda yace zai raba su kuma to zai bar musulunci qala al muallif rahimahullahu ta'ala fa min as sunnati luzumul jama'ati faman raghiba ghayra al jama'ati wa faraqaha faqad khala'a ribqata al islam min unuqihi wa kana dallan mudillan maliki ta fa min as sunnati yana daga cikin sunna luzumul jama'a lazimtar al umma ta muslimi zamu zo mu ji su wane ne al ummar muslimi dan haka faman raghiba ghayra al jama'a duk wanda ya kawar da kai ya bar abin da yake jama'an nan ce ta musulma wa faraqaha ya rabu da ita faqad khala'a haqiqa ya rigai ya hudda ribqatal islami ya hudda dangwali ko da baibayi na musulunci min unuqihi daga wuyan shi ribqa saboda abin da ake irin na abin da ake irin dan da ake dangwali na awaki da ake samu su sai kowace arata ya mata a wuyanta amma dai kuma akwai wurin da ya hada su gaba ɗaya wuce guda to duk mutumin da ya huta daga cikin al'ummar musulmi hakika ya hut kaman akwai da ta huta daga cikin wannan abin ne kenan ta huta daga cikin wannan tsari wa kana dallan kuma ya kasance wannan mutum bacacce ne mudillan kuma mai batarwa to mu dauki maganar malam gaba bayan gaba malik ya tafa minan sunnati luzumul jama'a iya daga cikin sunna ai tafarkin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama lazimtar jama'a kenan anan zamu gane cewa annal islam huwa sunna kamar yadda aka ambata wa sunnatu hiya alislam dan haka fa sunnatu anwa'un to sunnan nan kuma nau'i ne abubuwa ne bi ma'ana daban-daban su suke amsa sunan sunnan nan daga cikin su shine malai yace fa min as sunna kenan can bai da yace maka al-islam yake cewa annal ifham ka gane cewa annal islama wa sunna wa sunnatu hiya alislam kenan daga cikin sunna shine lazimtar jama'a ai luzumu jama'ati almuslimina abinda ake nihi da lazimta al'ummar musulmi anan ai jama'atul muslimina alladhina 'ala alhaq sune jama'ar musulmi waɗanda suke kan gaskiya suke kan daidai amma aljama'atu allati laysat 'ala alhaq fa hadhihi la tusamma aljama'a alhaqiqiyya dukkan al'ummar da ba akan daidai take ba suna tahiya ne akan tsarin da su suka ga dama yawan wasu na iya kirkiran wani abu da suna addini to wannan ba su ake kira da suna jama'a ba saboda kullu jama'atin ijtama'at 'ala dalalatin dukkan wata al'umma da ta hada akan bata aw 'ala manhajin mukhalifin lil islam aw 'ala tariqatin mukhalifatin lil islam ko akan wani tsarin karantarwa ko wata hanyar karantarwa wanda ta sha bamban da abinda musulunci ya zo da shi fala tusamma al jama'a al haqiqiyya al matluba al mamduha ba za a kira su da suna ba jama'a wanda su ne abinda wanda suke tayi akan daidai wanda ake yabo akan su da haka al muradu bil jama'a mi ake nihi da jama'a hum ahlul haqqi sune ma'abuta gaskiya dukkan ma'abuta gaskiya su ake kira da sunan ahlul sune jama'an nan wa laysa min lazimi zalika an yakunu kathirin ba dole bane ba sharadi bane ba kuma wadannan jama'an da suke kan daidai su zama to sune da yawa bal law kana wahidan 'ala al haqqi fa innahu yusamma jama'a koda mutun dai ne ke kan gaskiya ko kuma ku 100 buka saman gaskiya to wannan mutumin guda daya shi yake kan daidai ku kuma wannan sauran nan wannan mutumin guda daya shine jama'a wajen Allah ba ruwan Allah daga gayyan rututu wanda zai misali a ce ga al'umman nan kaya guda amma kuma ba akan daidai suke ba to ba ruwan Allah da irin wannan Allah yana i'tibari ne Allah yana ana lissahin jama'ar da ake nihi anan da mutumin da yake kan daidai ko da shi kadai ne a cikin al'umma shine abin da Allah ambata wa annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam yace inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa kaga kusan malamai suna ambata cewa a irin wannan lokacin kusan shi dai ne al'ummar duniya kuma gaba ɗaya kwantar kin shi ne dan haka kenan ahlul haqqi ana gane su da cewa koda mutum guda ne shine jama'a dan haka fal jama'atu hiya man kana 'ala alhaq shine a wanda ya kasance akan gaskiya qalla ahluhu aw kasuru ko su zamanto kadan ko kuma ya zamanto su da yawa ne in dai su suke kan gaskiya to haka wannan su ne jama'a kenan ana iya gane manhajin tafarki ne ta bangaren dalili ba ta bangaren yawa ba ko kuma karanci kenan jama'an da ake nihi su ne waɗanda suka kasance akan daidai ko su ne da yawa ko su ne kadan kenan dai ala ayyi hal ana duba dalilin da suke tahiya a sama gaskiyar suke aiki da ita, idan zama to gaskiya suke aiki da ita, to wannan su ne jama'a komin karantansu, sannan kuma waɗanda suke komin yawan mutane kuma lau in ba kan gaskiyar suke ba, su kuma ba su amsa sunan jama'ar. Da haka waluzumul jama'a, lazimtar jama'an nan ya'ani adamul khuruji anha, rishin kakka huta daga cikin wannan jama'an da suke kan gaskiya, wal ikhtilafi alaiha, ko kuma saba musu akan wannan tafarki wanda yake ne daidai. Aisha sa mali yace faman raghiba ghayra al jama'ati, duk wanda ya nufaci wani waje ya kwadaitu ya je ya bangare zuwa ga wani bangare ghayra al jama'a, ba irin wannan jama'a ba take tayi akan gaskiya, wa faraqaha ya rabu da su faqad khala'a, hakika wannan mutumin ya tube wa kanshi ribqatal islami, bimaana dongoli ko kuma da baibayi wanda yake na musulunci, min unqihi, ya hudda daga wuyan shi. Wannan kuma nassin hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne, manzo Allah yake cewa man faraqal jama'ata qida shibrin faqad khala'a ribqatal islami faqad khala'a ribqatal islami min unqihi, duk mutumin da ya bar jama'a ta musulmi to wannan mutumin daidai da tsani daya, manzo Allah yake wannan mutumin ya hudda dangwalin musulunci daga wuyan shi. To wannan kuma kaga wannan wa'idi ne shadid, mana akwai alƙawari na azaba mai tsanani, akwai alƙawari na azaba mai tsanani, kenan wajibi ne mutum mai imani ya ga cewa yana tare da abin da yake daidai, ko da abin zuciyarka bata maka ba, wajibi ne ka zama to akan haka nan. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa alaikum bil jama'a, ku kasance tare da jama'a, fa inna yadallahi, saboda hannun Allah alal jama'a, yana tare da wanda suke jama'a ne. To wannan jama'an kuma su ne waɗanda suke saman kan tafarki wanda yake daidai, ko da mutum guda ne. Sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya labarta wa Hudhaifa ibn al-Yaman radiyallahu anhu bima yahsulu min al-fitan wa at-tafarruq, manzo Allah ya bashi labarin za a samu fitintunu, za a samu karkasuwa, za a samu daddatsuwa. فقال له حذيفه سي حذيفه يكي تشا منزل الله صلى الله عليه وسلم ما تأمرني ان ادركني ذلك مي كيكي مني عمرني يا ماكين الله idan wannan lokacin ya cin mu. To kaga wannan fitintunu a yau muna rayuwa a cikin su, to miye mahuta game da wannan fitintunu? Manzo Allah yake cewa Hudhaifa an talzama jama'atal muslimin, ka lazimci jama'ar musulmi wa imamahum da jagoran su. To su waye jama'an musulmin nan? To su jama'an nan ta musulmi, fal jama'atu la takunu illa bi amrayn, ba ta kasance sai da ɗaya cike da al'amura guda biyu. Al'amari na fari an yakuna manhajuha alkitabu was sunnatu laysa manhajuha madhhaba fulanin wala qawla fulanin bal alkitabu was sunnah. Jama'a ba ɗaukar sunan jama'a, dole sai ya zamanto manhajin, tsarin da ake taya akai tsari ne na Al-Qur'ani da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, ba manhaji ba na mazhaba ta wani, ko kuma maganar wani, ko kungiyar wani, ko hanyar wani, ko kazan wani. Al-Qur'ani da hadisi akan fahimtar sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Al'amari na biyu ya zamanto suna da wani jagora musulmi wanda yake jagorantansu. Jagora musulmi wanda yake jagorantansu, wanda wannan jagorancin kuma yana komawa zuwa ga shi wannan jagoran nasu ne, saboda ba yanda za al'umma ta zo ta hadu gaba ɗaya akan abin da yake babu wani jagoranci, ko kuma a ce babu wani shugabanci, ba makawa, dole sai an samu wani jagoran da zai zama to shine jagoran mutane. To saboda haka ne Hudhaifa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata mashi cewa talzamu jama'atal muslimin, ka lazimci jama'ar musulmi wa imamahum, kenan da imamin su. Kaga wannan ka'idodin guda biyu na al'amari guda biyu, jama'a tana tabbata da waɗannan suna, ya fito daga cikin hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. To bayan shi sai Hudhaifa ya ƙara da cewa fa in lam yakul lahum jama'a wala imam, idan zamanto babu jama'ar, babu jagora, ba kaza, kala manzo Allah yake ce mishi ta'tazilu tilkal firaq, ka kaurace wa waɗannan ƙungiyoyi, waɗannan kashe-kashe, waɗannan hanyoyi, ka kaurace musu gaba ɗaya. Manzo Allah ya umarce shi akan ya kaurace, saboda abinda ake bukata ga mutum mai imani, ka nemi abinda yake daidai, ka zauna a saman shi, ba kaza ba, ba kaza ba, ba wani tafarki ko wani malami zai saka gaba cewa ai ku ne ɗan kaza, da haka a dalilin kazan nan naku kun sa'a ma aya kaza kun sa'a ma hadisi kaza kuma kuna ji kuna gani kuma ku yi biyayya akan haka kaga baka so a zauna lafiya ba kar ka yarda addinin kai zamanto kalubale ko kai zamanto abun wasa wanda kowa zai jagula shi inda ya ga dama da haka ɗan uwa musulmi a cikin wannan hadisi za mu fahimci cewa la yakunu al-insanu ma'al jama'ati al-mukhalifa li manhajil haqqi wala yakunu jama'atan illa bi shartain kar ka zamanto daga cikin jama'ar da suke saba wa manhajin gaskiya sannan kuma zamantowa jama'a baya tabbata sai da sharuɗa guda biyu wanda aka ambata a baya sai malaki cewa duk mutumin da ya saba wannan jama'ar ta musulmi to khala'a ya cire wa kanshi riba qatal islami min unqihi mana ya hudda wannan lazumtuwa na musulunci ya hudda wannan dangwalin na musulunci daga da baibaye musulunci daga wuyan shi kenan ya huta daga cikin musulunci me yasa aka ambaci wannan kalmatu ribqa saboda ya kasance laraba a wancan lokacin suna irin dangwali kamar an ambata dazu za a yi wata dogo igiya sai a sa igiyoyi kankana jikin sai a rika karme wuyan awaki to duk wanda ta huta daga cikin kaga kenan bata karkashin wannan dangwalin nan to duk mutumin da ya zamanto ya huta tare da ya bai cikin jama'a to wannan mutumin ya huta kenan daga cikin wannan abin da ya shahi tsari na tahiyar musulmai ta haka wajibi ne mutum ya lazimci jama'a ta musulma wanda suke kan tafarki wanda yake na daidai malaki cewa kenan idan ka huta kuma wa kana dallan ka zamanto dallan fi nafsihi anit tariqi ka bace kai a karan kanka ka bace bat ka bar tafarki wanda yake madaidaici sannan kuma mudillan li ghairihi mai batar da wani shi kai ka bace kuma ka batar shi Allah ya ce man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghaira sabilil mu'minina Allah ce nuwallihi za mu jibintar mishi ma tawalla abin da ya jibintar ma kanshi saboda ya bace ya batar wa nuslihi jahannam kuma za mu sadar da shi zuwa ga wutar jahannam wasa'at masira makoma tayimuni dan haka فالواجب على المسلم أن يتبع سبيل المؤمنين ولا يخالفهم ولا يشذ عنهم واجبين أكن دك متمي إيماني يبي جماعة تكي تم مسلمان سكي تهيا أكن ديدي يزمن تو كي دليلي كي بيبا ونبا دليلي كي بيبا وتقنجي وكو تحنيا كتير كوني أن كذا كوني أن حنيا كذا كوكو كوني أقنجي لا 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 كبي أبندي كي دليلي كوي قال المؤلف رحمه الله تعالى والاساس الذي تبنى عليه جماعه مالك يچوا جمشكين دا اكن شي ني اكي جنا جماعه جمشكين دا اكن شي ني اكي جنا جماعه با انشي ازما جماعه بتو يزا جنا جماعه تا مسلما وندا يكي دلكي واجبي اكن متوم مسلمي يي انتمائي يكي يكركتو يجي زوا غريسو tunda an ce alqur'ani da hadisi shikenan an doka na karanta ka doka ka karanta inda ka fahimta na fahimta kawai shikenan kowa sai ka diga ban kanshi mallan zai hodi maka ka'idar da ake gina wannan jama'a kuma akai ka'idar da za a aike da alqur'ani da hadisi akai malike cewa tubna alaihi aljama'a yace hum ashabu muhammadin sallallahu alaihi wasallama sune sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wa rahimahumullahu ajma'in Allah yayi musu rahama gaba daya وهم أهل السنة والجماعة سوني ما أبوتا سنر النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان تفرق من ذلك تندى سني أيكي ألا ياغني يا يبيس شاونا متانئين على الجنة والجماعة كما سوزا سؤال سنن جماعة داك دمو تمن دي بيو تفرق من ذلك ينا تارد ينا تكين أهل السنة والجماعة فمن لم يأخذ عنهم دمو تمن دا بي أمساد غريو سباب ما نبي kunkwadi addini ba daga wannan inda suka kunkudo mana daga yanda suka doko faqad dalla wa batada haqiqa ya bace kuma ya kirkira ya zama dan bid'a wa kullu bid'atin dalala kuma kowace bid'a batace wa dalalatu wa ahluha fi an-nar da bata da ma'abuta bata suna gidan wuta wannan ita ce faqarar da Imam al-Barbahari ambata mana ana mu doko ta gaba bayan gaba malaci wal asasu alladhi tubna alayhi al-jama'a أي من هم الجماعة الذين هذا شأنهم وأننا صحابن وأننا جماعة سوانين هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم سون صحابن من زن الله صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم من التابعين وأتباع التابعين والقرون المفضلة دا وندي بيو باي وأننا صحابي أكن تفركن سو أكن صارن تهيان سو هؤلاء هم الجماعة وأننا سون جماعة wa man iqtada bihim min al-mutaakhirin, sannan kuma da duk wanda ya koyi da waɗannan jama'ar na daga cikin waɗanda suka zo daga baya, haula'i humul jama'a alladhina yajibu 'ala al-muslimi an yakuna ma'ahum, sune jama'ar muslimin da yake wajibi ne mutum mai imani muslimi ya kasance tare da su, walau nalahu ma nalahu min al-adha, didda koda abin da zai same shi ya same shi na cutarwa, to ya kasance tare da su, min at-tahdidi, na daga kalubalanta wa ta'ayir, da aibantawa, sannan kuma da duk wani abin da yake na muzantawa, duk abin da zai same ka ya same ka, kai kokari ka zamanto tare da irin waɗannan mutanen wanda su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da waɗanda suka biyo bayan su tare da kyautatawa, bima'ana suna kyautata abin suna yin shi yanda suka same shi daga sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, su kuma sahabbai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Dan haka fala yanharif anil haqq, karka karkata kamar abin da yake gaskiya, abin da yake wajibi akan ka, bal yasbiru ala ma asabahu, kai hakuri akan duk abin da zai same ka, za a cutar da kai, za a hadi maka maganganu, za a hadi maka komi, za a maka kage, za a maka sharri, za a rika nuna ka, za a maka zumbin ka, za a rika maka kaza, amma kai hakuri ka zamanto tare da wannan jama'a, wa illa fa innahu sayakunu hadafan lil mu'ridin wa du'ati su'i wa du'ati dalal, in ba haka ba zaka zamanto abin farauta ga masu kawar da kansu game da abin da yake tafarkin manzo Allah ne, masu kiran mutane zuwa ga abin da yake na banza, masu kira zuwa ga abin da ya shafi bata. Dan haka Ubangiji subhanahu wataala ya nuna mana wajibcin cewa mu bi tafarkin waɗanda suka gabace mu sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Allah yana ambata a cikin suratu Tauba aya ta 100, Allah ce wasabiquna alawwaluna minal muhajirin wal ansar walladhina ittaba'uuhum bi ihsanin radiyallahu anhum wa radu an. Allah yake cewa wasabiquna alawwaluna, wanda suka riga na harko madharko shiga musulunci daga cikin almuhajirin, daga cikin muhajirai, wal ansari, da mutanen garin Madina, walladhina ittaba'uuhum, da waɗanda suka biyo bayan su bi ihsanin, da kyautatawa, Allah ce radiyallahu anhum, Allah ya yarda da su, waradu anhu, su ma sun yarda da Allah. Haka Allah ya ambata a cikin suratul hashr, Allah ce walladhina ja'u min ba'dihim, waɗanda suka zo daga bayansu yaquluna, suna cewa rabbana ighfir lana, Allah ka gafarta mana, wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, ka gafarta wa waɗanda suka gabace mu sahabban manzala da sauransu da imani, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu, karka sanya wani keta a cikin zuciyarmu ya Ubangiji, rabbana ya Ubangiji mu, innaka raufur rahim, daka fal mutaakhiru yaqtadi bil mutaqaddim min ahli al haqqi wa ahli al khair, abinda ake bukata a gare mu wanda ya zamanto na baya, yanzu kamar mu da muka zo daga baya, mu yi koyi da waɗanda suke magabatan mu ne na a cikin abin da ya shafi gaskiya, abin da ya shafi tafarki madaidaici, mu abota alheri, sune sahabban manzala da suka biyo bayan su har zuwa yau, walau kana bainahu wa bainahum zamanun tawil, ko da zamanto akwai lokaci mai tsawo, akai abin da yake wajibi akan mu shine mu bi sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sannan malai kara imalai yake cewa ashabu Muhammad, sune sahabban manzon Allah, suwaye sahabban manzon Allah, sune daga cikin almuhajirin da al-ansar da sauran da suka zo daga wasu wurare daban-daban, me yasa aka ce abi tafarkin da suke kai, li'annahum humul ladhina sahibur rasula sallallahu alaihi wasallam wa jahadu ma'ahu, saboda sune suka abakanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suka zamanto abakkai a gare shi, abakan zama a gare shi, wa jahadu ma'ahu, suka yi jihadi tare da shi, wa nasaru, suka yi kokarin bashi kariya, wa tahammalu ad-din, suka dauki addinin nan da gaske, wa naqaluhu lana, suka naqalto addinin zuwa gare mu, dan haka su sahabban nan mu gane matsayin su, yan uwa, fahumul wasitatu bainana wa bain rasulillahi sallallahu alaihi wasallama, sune wasida, mana sune kuranga, sune tsani tsakanin mu da bude manzon Allah, kaga su suka rawaito abu ayyukan manzon Allah, maganganun shi, ayyukan da ya aikata, ayyukan da ya duk abin da ya yi, su ne suka rawaito, ba wani ya rawaito shi ba, kenan su ne wasida, mana su ne kamar sullam, su ne kuranga tsakanin mu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Dan haka mala anan sai tsokaci akan cafal ladina yasubbuna sahabata, zaka samu su mutanen banza suna zagin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, haka kawai mutun ya sa kan shirikicin, kai ya za kai abinda ake bukata a gare ka ka bauta wa Allah kai aikin da Allah zai yarda da kai Allah ya gafarta maka ya maka rahama ya saka gina aljanna kawai sai ka zo ka shiga rikici sai ka maida addinin kawai kai gaba daya zagin Abubakar zagin Umar zagin Usman zagin wane ne zagin kaza to waɗannan mutanen al'umma ce wadda na gaba yayi gaba falalla ce da kima Allah ya zabe su ya ba su zalika fadlullahi yu'tihi man yasha dan haka sai dai ka wahaltar da kanka bakin ciki ya kashe ka ba yanda za ka yi sahabban manzala sun rige sun tahi sun tahi an kare kuma Allah ya ce ya yarda da su tun suna duniya manzala sallallahu alaihi wasallam yake tana yake cewa fulani fil janna manzala rika ambata sunayensu a wannan zaman sai dai ambaci mutum 10 daga cikin waɗanda mutanen da Allah ya musu rahama Allah ya amshe su dan haka mutum yayi hankali akwai irin waɗannan da'awa kiraye na nuna cewa ai kasa shi sumhulla su Abubakar su Aisha su wane ne su kaza ai an yi wane da tarihi irin na ƙarya su yi ta zagin sahabban manzon Allah sai kai kasa gane me suke nema wai anya ku addini suke fama su yi da kuma lace fallazina yusubbuna sahabata aw yantaqisunahum yuriduna an yahdimul islama kawai duk mutumin da zai zagi sahabbin manzon Allah to yana so ne ya rushe musulunci amma ba ta kai tsaye bai zo lakinnahum ja'u bi hadhihi alhila sun zo da wannan dubara da wannan wayo saboda fa idza takallamu fi sahabati wa asqatu qimatahum in suka yi magana akan sahabbai suka zubar da mutuncin sahabbai a gaban idan mutane ma za ya baka hina izin min alwasatati bainana wa bainar rasul sallallahu alaihi wasallam yo me zai saura a bangaren da ya shahi kusancin da su ne suke da manzon Allah mu ko muke da su wannan ta hanyar su ne muka fahimci addini kenan in aka rushe su kenan addini ya rushe ta haka hatta da qur'anin da yake hannun mutane kenan shi ma an rushe shi tunda su sahabban nan su ne manzon Allah ya karantar su suka karantar da almajiran su almajiran suka karantar da almajiran su abin har yanzu mana a yau idan aka rushe su aka ce ba mutanen kirki bane ba kaza bane ba wai duk da cewa qur'ani yayi magana cewa mutanen kirki ne Allah ya yabe su ya gurzanta su ya jinjine su yayi kaza ganan ayoyi burjik a cikin qur'ani mai girma amma idan ka ji waɗansu daga cikin waɗanda suke bin addinin shi'a suna zagin waɗannan mutanen suna zagin sahabban manzon Allah sai ka kasa gane waɗannan mutanen ina suke so su kai al'umma kai da musuluncin naka ma ba a san ba ya karɓi bai karɓi ba al'amari yana wajen Allah haka kuma ka zo ka shiga rikicin wai zagin waɗanda nassin Qur'ani ya tabbatar da cewa ulaika humul mu'minuna haqqan waɗannan su ne masu imani Allah ya ce ta gaske kai a ina Allah ya kana da imanin to kaga rikici ne da hargoguwa ta banza da tabewa da asara Allah subhanahu wa ta'ala ya shirye da mu dan haka in suka yi magana suka rushe sahabban manzon Allah to me zai mana saura ya wanda zai zamanto ya sada mu da manzon Allah su sahabban nan ne dan haka waɗannan mutanen da suke aibanta sahabban manzon Allah fa qasduhum niyyatu shine qat'u silati bayna sabiqina al awwalin min al muhajirin wal ansar si yanki alaka tsakanin waɗancan magabata na gari daga cikin al muhajirin da al ansar da sauran suka suke amsa sunan sahabban manzon Allah tsakanin su da wa al umma da za ta zo a baya me yasa hatta tadilla al umma saboda al umma kawai su bace wa illa in ba haka ba faman ladhi hamalahum ala sabbi sahaba me yake su zuwa ga zagin sahabbai mutanen da Allah ya yabe su ya jinjina su ya kurzanta su manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tasubbu ashabi manzala ce kar ku aibanta sahabbaina kar ku zagi sahabbaina law anfaqa ahadukum mithla uhudin zahaban wallahi ku rike da kyau ku rubuta inda ɗayan ku zai ciyar da wani abin ciyarwa gurgudan dutsin uhudu manzala ke cewa ma balaga mudda ahadihim wala nasifahu wallahi bai kai matsayin ba da zai iya samun ladan mudu guda da wani sahabi zai ciyar wala nasifa wace kai koma rabin mudu sahabin manzon Allah ya ciyar da rabin mudu kai ka zo ka ciyar da daidai dutsun uhudu to ladan da zai samu shi dai ba da rabin mudu rabin tiya kai da ka ciyar daidai da dutsun uhudu ba za ka samu ba saboda mutane ne wanda Ubangiji subhanahu wataala ya yarda da su ya yabe su manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya jinjine su ya aiba ya ambace su da dukkan wani abu wanda yake na girmamawa da darajtawa haka baya halatta ga akan wani mutum mai imani a yau yazo ya rika sauraron waɗanda suke aibanta sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da haka wajibi ne akan dukkan wani mutum mai imani yayi kokari matuƙa yaga cewa ya nisanci irin waɗannan abu zaka samu hadda tashoshi a cikin wurare daban-daban suna ana ta hudin maganganu akan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana ta aibanta su da sauransu wallahi abin da yake wajibi ga mutum mai imani abin da yake wajibi ga dukkan mutumin da yake so ya tsira da imanin shi wallahi ya kiyayi zagin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma sauraron waɗanda suke zagin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda halaka ce karara halaka ce Allah kiyaye bayan shi malaka cewa kenan haka waɗannan mutanen su suna so ne al'umma ta bace an ba haka ba abin da zai kai su ga zagi sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda su suna dauke da wani keta suna dauke da wani bakin ciki akan sahabban manzo Allah la siyama kasar Faris wadda ita ce kasar Iran a yau irin yanda Umar ibn al-Khattab karkashin jagorancin su Abu Ubaida irin su Saifullah al-Maslul Khalid ibn al-Walid aka dinkari wannan kasar hira aka rushe ta aka sabke ta to suna da bakin cikin wannan abu ya zamne musu a cikin zuciya sai ake so a amsa sunan musulunci amma kuma ta hanyar amma musulunci illa yau daga an rushe sabon manzo Allah me ya saura a cikin addinin ba abin da ya saura saboda su ne suka nakalto mana addinin zuwa yau duk wanda ya rushe su ya rushe addini Allah shirye da mu dan haka annabi Malik yake cewa waɗannan sunan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa hum ahlus sunnati wal jamaa waɗannan sahabban manzo Allah su ne ahlus sunna wal jamaa su ne ma'abuta sunnar manzon Allah tafarkin manzo Allah kuma su ne jama'a saboda su suke suna kan gaskiya yace ashabu muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal ladina ja'u min ba'dihim alladhina taba'uuhum bi ihsan hum ahlus sunnati sahabban manzon Allah da wanda suka biyo bayan su da kyautatawa waɗannan su ne sahabbai su ne ahlus sunnati wal jama'a ai ahlu tariqati sahihati wanda suke kan tafarki wanda yake daidaitacce nagartacce wanda tafarki ne wahiya sunnatu ita ce sunna wadda aka yi bayani akan cewa kowa ya kokari ya zamanto daga cikin wanda zai zamanto mabiyi ne ga wannan sunna amma lafazi na aljamaa to an riga an yi bayani shi a baya na cewa abinda ake nihi da jamaa kenan su ne wanda suke kan abinda yake daidai ko da sun kasance ƴan kaɗan ne saboda ma so da yawa yau da gobe ta bayyana mafi yawa za ka samu mutanen da suke kan hanyar banza su suka yawa mafi yawa da haka mutane suke sama abin da yake na banza duk irin yawan su ba za a kira su da suna la yusammunal jama'ata wa in kanu adadan kathiran ba za a kira su da suna jama'a ba ko da sun zama to adadi ne mai yawa Allah ce tahsabuhum jami'an kana tsammanin suna tare wa qulubuhum shatta amma zuciyarsu a karkashe take a daddade take su waɗanda suke kan abin da yake na banza da haka fal jama'a man kanu alal haqq abin da yake cewa jama'a sun su kasance akan gaskiya fal ladhi yaqulu kaga mutumin da zai rika cewa ana ma alhizb alfulani hadha alhizb jama'atun ni yace ina tare da kungiyar wani ko ina tare da hanyar wani wannan sune jama'a ba haka ake nihi ba abin da ya shahi gaskiya nan ne ake so mutum ya zo ba abin da ya shahi ba wata hanyar ka taka mai zaman kanta sai malai ce faman lam ya'khudh anhum faqad dhalla wabtada'a duk mutumin da bai amshi ba addinin shi daga waɗannan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haƙiƙa wannan mutuma ai man lam ya'khudh dinahu 'ani sahaba alladhina hum naqalatu alkitabi wa sunnati wala sunna suka naqalto littahin Allah da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda bai amshi addinin shi ba daga waɗannan mutanen falaysa huwa 'ala alhaqqi ba kan gaskiya yake ba fa idza tu'ina fihim to in ka yarda aka zo aka zargi wannan sahabban aka ta'an akan su kaga kenan da'an akan su yana lalata wannan nakalkin da suka yi da haka bayan da za a yi mutum zagi sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gane shi da kima ko kai tsammani dan shi Imam Malik yana cewa wanda zai zagi sahabin manzo Allah yana jin cewa sahabbai suna bakanta mishi rai to wannan mutumin alama ce cewa dan wuta ne saboda can da Allah ya ce Muhammadun Rasulullah wallazina ma'ahu ashiddau 'ala al-kuffari ruhama'u bainahum can Allah yake cewa li yaghiza bihim al-kuffar saboda su wannan sahabban za su zamanto abin bakin cikin kahurai kenan wanda kaje yana bakin cikin sahabi menene kenan kafiri ne Allah kiyaye da haka sabon manzala a wajen su ne kenan su suka nakalto wannan addini zuwa gare mu da haka duk mutumin da ya bar su to hakika wannan mutumin dalla ay da'a anil haqq ya bace bat daga abin da yake gaskiya ne ya kuma wani abu daban wabtada'a kuma sannan ya kirkiri wani abu da sunan addini kenan kirkira yayi ba addini bane ba me yake cewa bid'a abin da yake cewa bid'a ma kana min al ibadati aw al i'tiqadati aw al aqwali laysa alayhi dalil min al kitabi was sunna abin da yake cewa bid'a shine aikin da dan adam zai aikata na da abin da ya shahi ibada ne abin da ya shahi aqida ne abin da ya shahi maganganu ne abin da ya shahi aiki ne amma bai yada goyon bayan alqur'ani bai da goyon bayan hadisi haka kawai yaga ya miƙe kafa yace ai kaza ko kuma a kaza zan yi amma ai muna da hadisai ingantattu da manzon Allah yake ambata mana cewa duk wanda ya kawo da katsalandan a cikin abin da ya shahi tahir addini mu rike da kyau ba abin da ya shahi tahir duniya ba ba abin da ya shahi bid'a ba a duniyan ci a lahirin ci ake ni abin da zaka aikata da sunan ibada kana kwadayi kana kauna na ka samu lada ka samu rahama ta Allah wannan abu ba a aikata shi dole sai da dalili a cikin Qur'ani ko hadisin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma shi ma akan fahimtar sahabban manzo Allah amma in ka zo kai kabba kai katsalandan ka zo da wani abu to wannan ta tahammul mas'uliyya kai jerin abinka amma ba zan cin ka samu lada ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man amila amalan duk wanda ya aikata wani aiki ko wani irin aiki ne amalan laysa alaihi amru manzo Allah yace ba umurnin mu akai fa huwa raddun wani abun an mayar ma amma abucin abun da abin shi an maida maka abinka ba a so kenan ba za ka samu lada ba saboda ba wanda ya saka kuma duk mutumin da zai aikata bid'a yana nuni akan cewa babu hikima cikin turo da manzanni haka ne Allah safkar littafin marsu gutum da guda ce to wannan shin littafin kowa kuma ya karanta yanda ya gane kowa yake karanta shi a aka aiko da manzo ya biyo littafin saboda ya ma mutane bayanin ya ga yanda Allah yake so abota mishi haka dan uwa ka ajje hankalinka kar ka bari wani ya rude ka kwada maka manci wannan addinin ka shine rayuwarka addinin ka shine kimarka shine mutuncinka shine darajarka shine morewarka a nan gidan duniya gobe kiyama in ka rasa shi ka rasa komai duk abin da ka samu in ba musulunci ba ka samu wallahi aikin banza ne to haka kar ka yarda wani ya zo da sunan addini maka wasa da addinin ka saboda son zuciyar shi kawai manzo Allah ya kara ambata a cikin hadisi man ahdasa fi amrina hadha duk wanda ya kirkiri wani abu da a cikin wannan addinin namu a cikin wannan al'amarin namu ma laysa minhu abin da baya ciki ba a san shi ba haka kawai zahin kai kace kawai ai kaza saboda kaza ai kaza saboda kaza manzo Allah ya ce fa huwa raddun to an mayar maka da abinka an maida maka aikinka ba su kenan ba za ka samu ladan aikin da ka aikata ba ɗan uwa musulmi mu duba irin waɗannan abubuwa wallahi ai hatsari ne ba ƙarami ba mutum musulmi ya zamanto yana aikata irin abin da zai zamanto mishi ya bar Allah ya bar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mana ka aikata aikin da ko ba ladan da za ka samu akai ba za ka samu ladan komai akai ba haka wallahi mu yi hankali kwarai da gaske mu yi kokari matuka mu ga cewa aikin da zamu aikata yana da goyon bayan alqur'ani da hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama wannan shine abin da yake wajibi akan mu dan haka manzo Allah yake cewa kullu bid'atin dalala dan haka fal bid'atu abin da yake cewa bid'a ma uhdisa fi dini wa huwa laysa minhu abin da aka kirkira a cikin addini ma laysa minhu amma abun baya cikin addinin kwata kwata baya cikin addinin kawai kirkire ne wani ne kawai haka nan yace yazo ya mamu al'umma bayanin ci ai ya kamata ai kaza ko kuma a kaza za a yi wa kaifa yu'rafu annahu laysa minhu taya zaka iya gane cewa aiki kaza baya daga cikin abin da yake addini ne malaki ta idza lam yakun alaihi dalilun idan zaman to aikin ba wani dalili haka kawai ku ne kuka saba kuke ashe ba wani dalili akai kuka saba kuke abunku babu wani dalili ba aya Allah ba hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to wannan alama ce akan ta bid'a ne fa huwa laysa min ad-din li'anna Allah jalla wa ala saboda Allah mai girma da buwaya ya ambata mana cewa addinin ya cika yace al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina daga fa ad-dinu kamilun wa lillahi al-hamd la yaqbalu ziyadat addini bai amsan kare karen ku a yau fama alaina ba abin da yake kanmu illa an na'rifa ad-dina alladhi akmalahu Allah azza wa jalla wanda Allah ya cika a gare mu wanda shine addinin da Allah ya rai akan mu bauta mishi da shi fa natamassak bihi miru'u da shi wa natruka ma adahu mu bar duk abin da yake ba shi ba mena ziyadat na daga kare kare da ida karin kaza a karo kaza ai a karo kaza a karo wannan wajibi ne mutum mai imani ya huta daga wannan saboda dalli ya tabbata cewa ma ahdatha qaumun bid'atan illa nuzi'a mithluha min as-sunnah ba yanda za a yi mutane su kirkido ta bid'a to sai an cire musu wani abu kambacin ta na sunna in kaga sun yi bid'a na to tabbas sun bar wani aiki wanda yake na sunna ne a ƴan uwa musulmi kenan insha Allah ta'ala kasancewar lokaci ya gabato kenan insha Allah anan za mu tsaya an yi so a satin sama sai mu idasa wannan fakara da malaka cewa kullu bid'atin dalala kenan zaman ji bayani akan cewa dai ita bid'a wajibi ne mutum mai imani ne sance ta to kuma babban matsalar shine in aka aikata ta hallo akwai abin da zai biyo baya ba haka ba kawai zaki alimu mutum fatan mu ubangiji subhanahu wataala ya shirye da mu karantarwa da yaiku annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da ita allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullah